الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 13 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ke mu kwa Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun ga mu kitabul ijara babi na karshe shine baban da ke bayani game da hukuncin mutumin da ya dau hayar gona Allah sai ya ma dai daga cikin tsorasuwa in ma shi mai gonar ko kuma shi wanda ya dau hayar idan irin haka ya faru shin wannan haya da aka dauka ta bude ko kuma za ta zarce ne ke banta ba da gona duk wani abu da aka iya bada hayar shi idan mutum ya dau hayar dai daga cikin su Allah ya masa rasuwa to shine anan malam ya mana babi na musamman shin wannan mu'amala da aka kulla ta haya wato ta bude ko kuma tana nan kamar yadda take shine anan malam yazo mana da athar na Muhammad ibn Sirin Allah ya ji kansa yake fada laysa li ahadihi an yukhrijuhu ila tamamil ajal yace bai zamanto ba ga iyalin mamaci an yukhrijuhu su fitar da wanda ya dau hayar gonar mahaifinsu ila tamamil ajali har zuwa cikar ajali baya halatta su fita da shi ba su da yancin da za su fara wannan wato ijara da aka kunna misali mutum ne ka zo kuka yi da shi ka karbi hayar gonarsa zaka ci gaba da noma ta tsawon shekara 10 kun yi yarjejeniya akan haka bayan ka karbi wannan haya sai Allah ya ma mai gonar rasuwa shin iyalin masu gun mai gonar suna iya zawa su tada wannan haya da mahaifinsu ya kulla da wani shine anan yace ba su da yancin da za su zo su tada wannan haya da mahaifinsu ya bada ta gonar shi sai an kai cikar ajali haka misali mutum ya baka hayar gida sai Allah ya masa rasuwa ka dauki hayar wannan gida shekara daya ko biyu ko sama da haka ko kasa da haka Allah ya ma mai gidan rasuwa to ba maganar azuwa a fitar da kai wannan ajalin da aka yanke sai ka kai to wannan daman ita ijara aqdul lazim ne yau in nazo na ga gidanka ina buƙatar ka ban haya muka yi da kai ka bani hayar wannan gida misali na dauke shi wata 6 baka da yancin da zaka tada wannan haya ka karbi wannan gida ka ba wani sai in wannan wata 6 ya cika in ya cika in kaga ka iya ci gaba da wannan bada hayar da ni to sai mu zo hallo mu sake kulla wata ijarar sabuwa in kuma kaga cewa a'a baka ji dadin mu'amala da ni ba in yaso ko kuma kana buƙatar ƙarin kuɗi in yaso sai ka nemi wani ka bashi amma duk abin da aka riga aka ba da hayrashi to wannan aqadi ne wanda yake lazim mu'amala ce wanda take ta tilas kenan sai an kai cikar wannan lokaci dan haka anan yace iyalin mai gonar ba su da yancin da za su fitar da wanda ya dauki hayar wannan gona ila tamamil ajal sai an kai cikar ajalin da aka yanke al-hakam da shi da iyas da al-hasan ibn abil hasan al-basri da iyas ibn muawiya Allah ya ji kansu suka ce tamdil ijaratu ila ajaliha ita haya wato tana zarcewa har zuwa ajalinta an gane ku kenan misali ka dauki mutum a matsayin kwantara ne shekara daya ko shekara biyu to ba maganar ka zo ka tada wannan kwantara tsakaninka da shi sai in akwai wasu sharuɗa da kai in ya karye waɗannan sharuɗa sannan zaka iya tadawa amma matukar bai karye sharadi ba wannan kwantara da ka dauke shi shekara biyu sai shekara biyu sun cika ko da baka da wani aikin da zaka bashi yi dole sai wannan lokaci ya cika shine anan malam sai zo mana da wato hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa a aqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama khaybar bishadr fa kana zalika ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa sadran min khilafati umar wa lam yuzkar anna aba bakr wa umar jaddada al-ijarata ba'da ma qubida nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada gonakai na birnin Khaibar ga Yahuda wanda suke zauna a nan cewa su ci gaba da noma waɗannan gonakai bishadr abinda aka samu na amfani a raba tsakiya su dau rabi rabi kuma su bada ga daula ta musulmi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci su bayanin ya gabata duk kasar da aka je aka ci ta da yaki da tarfin tsiya gaba dayan wannan dukiya ta kasar da ita garu da dakunan dagobi wato gidajen su da gonakan su gaba dai ganima ce ta musulmi ana iya ba su wannan gonakai cewa su ci gaba da noma su in yaso a yi yarjejeniya abinda aka samu na amfani za a kasa kashi kaza su su dauka kaza kaza kuma a aika ma masu shi su ne musulmi kamar yanda anan ita Khaibar a shekara ta 7 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci ta da yaki wanda Khaibar kuma gari ne na Yahudawa yan sharuri zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci su da yaki a lokacin nan manzo Allah sai ya bara musu gonakan cewa su ci gaba da nomawa abinda aka samu na amfani za su dau rabi rabi kuma a aiko shi zuwa daula ta musulmi fa kana zalika ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yace wannan mu'amala haka ta kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya koma zuwa ga ubangijin sa yace wa Abi Bakar haka kuma zamanin Abu Bakar shi ma ya zama khalifa ya gama khalifancin sa shekaru 2 da wata 6 wa sadran min khilafati Umar wato da farkon khalifancin Umar shi ma akan haka ya zarce da su shine yace walam yuzkar ba a bada labarin cewa Abu Bakar da Umar jaddada ijara sun sabanta wannan ijara an gane ku ba a samu labarin cewa Abu Bakar ya kirayi Yahudawan su zo a sake jaddadawa haka shi ma Umar akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla wannan ijara da su akan haka suka zarce shine yace ba'da ma qubi ban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bayan an karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su sake sabunta ta ba akan haka aka zarce a hadisi na gaba wato Nafi ke fada cewa Abdullahi dan Umar na fada a fara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Khaibar al-Yahuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Yahudawa gonakan Khaibar an yi amaluha, wato su aiwatar da wannan gona, su kula da ita, wa yazra'uha, su noma ta, walahum shaddu ma yakhruju minha, na gare su rabin abin da ya fito daga cikin gonar, ma'ana duk abin da aka samu na amfani za su daura. Wa annabna Umar yace lalle Abdullahi dan Umar haddathahu, ya bashi labari shi Nafi, annal mazari'a, wato cewa gonakai, kanat tukura ala shay'in, wato sun kasance ana ba da hayar su akan wani abu da ake fitarwa daga cikin gona. Sammahu Nafi yace Nafi ya ambaci haka la ahfazuhu, shi almajirin na Nafi yace amma ni ban kiyaye ba, shine Juwairiyya ibn Asma ya faɗi gwalgwadan abinda ake ba su, amma shi ya manta bai kiyaye ba. A takaice, wannan yana nuna mana shar'ancin yin almusaqa da almuzara'a, wanda su ne ake kira da almukhabara. Shine anan sai yace wa anna Rafi ibn Khadij, lalle Rafi ibn Khadij, Allah ya kara masa yadda, haddafa, ya ba da labarin annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha an kira'il mazari, wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi hani game da ba da hayar gonakai, inji shi Rafi ibn Khadij. Wa qala Ubaydullah an-Nafi an ibn Umar hatta ajlahum Umar, kenan cikon wancan hadisi shine Nafi yake faɗa cewa Ibn Umar ya faɗa masa yace hatta ajlahum Umar, wato har aka kai lokacin da Umar, Allah ya kara masa yadda, wato ya kurtime su daga nan birnin Khaybar, ya watsa su Yahuda wanda suke zaura a nan da suka warware alƙawari, ya watsa su suka koma can Kaima da Azra'at. Zuwa Tema da Ariha. To kasancewar anan shi Rafi ibn Khadij, Allah ya kara masa yadda, shi ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da wato ba da hayar gona, ka ba da gona cewa abinda aka samu na amfani, shi wanda ya noma ya dau kaza, shi ne gonar a bashi kaza. Tare da cewa ita wannan nau'i na mu'amala, kamar yadda muka yi bayani a baya, ƙarin bayani akan wannan asar na akan wannan hadisi na Rafi ibn Khadij zai zo a darasi na yau. A takaice, ita wannan mu'amala ana kiranta al-musaqa. Idan aka ce al-musaqa, an ciro shi ne daga as-saqiy. As-saqiy shine ban ruwa kenan, shayar da gona. Ko kuma ka kiraye ta da al-muzara'a. Al-muzara'a shine a baka fili ka shirke shi, ka noma shi, ka kula da shi abin da ya fito na amfani, sannan kuma a raba tsakaninka da mai gona. Ko kuma ka kiraye ta da al-mukhabara. Idan aka ce al-mukhabara, an ciro shi ne daga al-khabar. Idan aka ce al-khabar shine al-ardul layyina, ƙasa wadda take shigawa, ƙasar da kenan take karɓar duk abin da aka shuka. A yaran malamai, idan aka ce al-musaqa, ko aka ce al-muzara'a, ko aka ce al-mukhabara, shine suke nihin daful ardi ila man yazra'uha wa ya'malu 'alayha wa zar'u bainahuma, ba da gona izuwa ga wanda zai shuke wannan gona, ya noma ta, ya kula da ita, abinda aka samu na amfani su raba tsakanin shi da mai gona, shine ake kira da al-muzara'a. Don haka kasancewar malamai sun tafi akan cewa ita wannan mu'amala, mu'amala ce wadda Allah ya shar'anta mana akan halishin manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Don haka Ibn Qudama al-Maqdisi a cikin littafinsa al-Mughni ya maciru ijma'i akan ita wannan mu'amala, kamar yadda yake cewa Abu Ja'far shine Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mu'amalanci Yahudawan Khaybar game da gonakan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bara musu su ci gaba da noma gonakan, abinda aka samu na amfani a raba tsakiya. Yace sannan Abubakar sannan Umar, sannan Usman, sannan kakan shi Ali. Allah ya yadda da su gaba ɗaya su sun mu'amalanci wato Yahudawan Khaybar. Yace thumma ahaduhum ila al-yawm, yace sannan haka dangin su yace har zuwa yau akan wannan mu'amala suke. Sai yace babu wani da yayi inkari yayi musu akan irin wannan mu'amala. Malam sai yake faɗa yake cewa haka Aliyu dan Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud da Umar ibn Abdul Aziz da Al-Qasim wato ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Bakar haka Urwa ibn Zubair haka al-Imam Ahmad da Abu Yusuf al-Majirin al-Imam Abu Hanifa da Muhammad ibn al-Hasan shima al-Majiri ne na al-Imam Abu Hanifa da wasu daga cikin magabata duka sun tafi akan cewa ita wannan mu'amala mu'amala ce wadda ta halatta ka bada gona ga wanda zai noma ta abinda aka samu na amfani ku raba tsakankaninka da shi wanda ya saba akan wannan mu'amala akwai al-Imam Abu Hanifa shi ya hana al-musaqa da al-muzara'a saboda wasu dalilai na daga cikin dalilan wannan hadisi na Rafi ibn Khadij illa kasancewar shi al-Imam Shafi'i shi yana ganin halaccin al-musaqa ka bada gona misali wadda take da itace wadda ke akwai ko dabino ko mangoro ko gwaiba da sauransu wani ya kula da rayar da wannan gona yana ba ta ruwa abinda aka samu na amfani yanda kuka yi rajejeniya ku raba tsakankaninku amma shi baya ganin halaccin al-muzara'a na a baka gona kai zaka shinke ta in ka shinke ta abinda aka samu na amfani ku raba kai da mai gonar al-Imam Shafi'i yana ganin rashin halaccin haka dalilinsa shine hadisi na Rafi ibn Khadij illa kasancewar malamai suka ce fada wadda take mai rinjaye da ita al-musaqa a baka gona wadda itace ne a ciki ka ringa shayar da ita abinda aka samu na amfani ku raba ko a baka gona ayi al-muzara'a shine ka je ka shuka abinda aka samu na amfani a raba to wannan dukkan su ya halatta saboda dalilai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo akan haka malamai suka ce hadisi na Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda da yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an kira'il mazari yayi hani game da bada hayar gonakai ma'ana ka bada gona wanda ya noma ku raba amfanin wannan hadisi na shi Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda wato ya maida masa martani akan haka haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi ma ya mayar masa da martani akan haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai haramta ba Zaid ibn Sabit yace masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan hani ba dan komai ba shine dan wato katse duk wata jayayya da take faruwa an gane ku a wannan lokacin da yayi hani ba yana hani bane akan cewa baya halatta yayi hani ne saboda wata jayayya da ta faru manzo Allah yayi hani game da haka shi Abdullahi da Abbas yace masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai haramta ba yace walakin amara an yurfika an-nasu ba'dhum bi ba'd manzo Allah ya faɗa ne yayi haka ne domin jama'a junan su ya tausasa ma juna shine manzo Allah yake faɗa cewa man kana talahu ardu duk wanda yake da gona manzo Allah yace fal yazra'aha aw li yamnahaha akahu yayi kokari ya noma gonar shi da kanshi ko kuma ya ba wanda zai noma fi sabilillahi ka ba wani ya je ya noma dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa al-maqsudu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama naha anil musharakati allati hiya kira'ul ardi bi ma'na al-aam idha ishtara rabbul ardi fiha zar'u makani bi aidi yace abun nihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ne game da irin wannan musharaka wanda take gamammiya mutun zai bada hayar gona ma'ana ka ba wanda zai noma sai ka mai sharadi daga nan zuwa can duk abin da aka samu na amfani na wani kai kuma daga nan zuwa can to wannan shine baya halatta an gane ko kamar misali kai kake da gona wani ga yana buƙatar gonar da zai noma sai ka ce masa zo ga gona amma daga nan zuwa can in ka noma duk abin da aka samu na amfani nawa ne ko kuma wannan garkatawa daga nan zuwa can duk itacen da suke nan abin da aka samu na amfani nawa ne, kai kuma daga nan zuwa can shine zaka noma. To wannan shine baya halatta. Sai dai ka bashi gonar ajimulce ku dandance da shi, abin da aka samu na amfani gaba daya zamu raba tsakiya, ni rabi kai rabi, ko kuma zamu kasa kashi uku ni kashi biyu kai kashi ɗaya, ko kuma zamu kasa kashi hudu ni ina da uku kai kana da daya. Shine sai yace wa qad hasal islamu ala musaqa wal muzara'a. Shekul islamu Allah ya ji kansa yake cewa musulunci ya kwadaitar muminai akan yin wannan mu'amala ta shayar da gona, ko kuma noma gona, ma'ana ka bada gona ga wanda zai noma ta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatan ila yawmil qiyama. Maza Allah ya ce babu musulmin da zai dasa wani dashe ko ya shuka wata shuka, dan adam ya ci ko kwari ko dabba ko tsuntsu face, sai ya kasance gare shi ladan sadaka har zuwa kiyama. To dan haka dai a takaice abinda muke so mu gane wannan hadisi na Rafi ibn Khadiji, wanda yana da cin karo da waɗannan hadisai biyu da suka gabata na mu'amalar da Maza Allah sallallahu alaihi wasallam da yi da mutanen Khaybar. Zaid ibn Sabit ya maida masa martani, ya ce manzon Allah ya yi hani a wannan lokaci ba don komai ba, don katse wata jayayya da ta kunno kai tsakanin wasu. Abdullahi dan Abbas ya ce masa a'a, ya ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai haramta yin almuzara'a ba, don haka dai da almuzara'a da almusaqa gaba ɗayansu sun halatta. Za mu tashi kenan littafi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالة. باب الحوالة. وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي الزناد هو عبد الله بن الذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل البني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. مالم الله يجيكن ساكي فتا باين يابود للتافين دا بسملا كمرين دا الآد سچيدة بي أسا تنفرقو إدن يقم وني للتافي تبايا فار سابا للتافين دا زي بيوبايا سيابود أشيد بسم الله. Saboda wasu manufofi guda uku wanda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba, manufa ta farko shine neman albarka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala domin cimma manufa. Manufa ta biyu shine koyi da Alkur'ani, domin Alkur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala kowace sura in ta gama kafin a shiga sabuwa to akan buɗa ta da bismillah. Manufa ta uku shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda takaddar da yake rubutawa yana aika ma shugabanni da sunan cewa su musulunta, su kukuta game da duk wani kangi na duniya da lahira. Manzon Allah yakan bude wannan takadda da bismillah. Kuma haka sunna ce ta magabata a wajen wallafa littafi, sukan yi bismillah bayan galibin su bayan wani an gama wani littafi kafin a shiga wani sabo. Shine sai ya ce kitabul hawala, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen al-hawala. Lafazin hawala a Hausa in ma ka kiraye shi da sunan juye, ko kuma ka kiraye shi gani. Abinda ake nihi da alhawala shine juyar da wani haƙƙi daga kanka zuwa kan wani. kamar yanda malaman fiqhu suke fada cewa in aka ce al-hawala shine suka ce naqlu daini min zimmatil muhili ila zimmatil muhali ila alayhi, wato shine dauke bashi daga wuyan shi wanda ake bin shi bashi, an gane ku, wanda zai yi gami zuwa kan wanda za a yi gami a kansa. Kamar misali, ina binka bashi na jikadari kuma kana da kudade akan wani a wajen wani, sai ka ce wani kudin da kake bi na, in ka yadda ka amince zan hada ka da wani, in lokacin biya yayi shi zai biya ka. To in ka yadda ka amince, to wannan babu matsala. Duk lokacin da ka yadda ka amince cewa idan na hada ka da wani, wani zai baka, ka yadda da haka, to shikenan wannan bashi ya sauka daga kaina ya koma kan wancan. An gane ko? Kenan wancan shine zaka je in lokacin biya yayi ya biya ka, ko kuma in ma lokacin biyan yayi ni ban samu halin biya, nace in kana da bukata je ka wane ya baka, in dai ka yadda ka amince, to wannan bashi ya tashi daga kaina ya koma kan wancan. Kenan shine suke cewa naqlu daini min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alayhi, wato dauke bashi daga wuyan shi wanda yayi gami zuwa wuyan wanda aka yi gami a kansa. Dan haka kasancewar sharadi anan, wato shi hawala bata inganta sai da yarda, wato ta mutanen nan guda biyu, shi wanda zai yi gami da wanda za a yi ma gami. An gane ko? Tare da cewa wasu malamai sun kara na uku da shi kanshi wanda za a yi gamin a kansa. Ka gani da kake bi na bashi, farko sai in na yarda, ko da kai ka nema cewa in hada ka da wani ya biya ka, to sai in na yarda na amince. Idan ban yarda ba sai in ce a'a ka bari, lokacin da na samu ni zan biya ka. Sannan na biyu, shi wanda za a ma gamin shi ma sai ya yarda ya amince. Kana bi na bashi, to sai inda amincewarka zan gama ka da wanda zai biya ka. Idan baka amince ba, to shikenan sai a ci gaba da cewa ni ka sani, kenan lokacin da na samu ni zan biya ka. Kenan dole waɗannan biyun sai an samu yardar su da amincewar su. Shi wanda yake bin bashi da shi wanda ake bi. Tare da cewa shi na ukun al-muhalu alaihi, wasu malamai sun tafi akan cewa shi ma sai da yardar shi da amincewar sa. To duk da cewa shi hadisi na hadisi abin da ya nuna da shi wanda yake bi da wanda ake bi, amma shi wancan wanda za a yi gani a kansa ko ba amincewar shi, in dai shi wanda yake bi da wanda ake bi sun yi rasun amince, to shi dole ya biya, saboda haƙƙi ne a kan shi. An gane ko? Shi ba a neman yarda shi ko amincewar shi, in dai ina da kuɗi a gunka nawa ne kuma ka tabbata haka ne, wani yana bi na bashi, in ya yarda ya amince, ina iya cewa je kawa ne ya baka, kuma dole ya baka, saboda kuɗi na ne a gunsa. Ko ka yarda ko baka yarda ba, dole in na hada shi da kai, kenan dauka za ka yi ka bashi, tamkar ni da kaina ne na zo na ce kariya na haƙƙi. To shine anan malam da ya yi babi ya ce babul hawala, babin da ke bayani game da wato hukuncin juyi wato na bashi, ko kuma ka ce gami wanda yake na bashi, ma'ana haƙƙin wani zuwa kan wani. Sai ya ce wa hal yarji'u fil hawala, shin wanda aka masa gani in har ba a biya shi ba zai iya dawowa kan na farkon, ko kuma baya halal, ko kuma ba zai dawo ba? Misali, kana bi na jikadari, sai na ce in ka yarda ka amince zan hada ka da wani ya baka, kace eh ka yarda ka amince na hada ka da shi, shi wanda na hada ka da shi din bai biya ka ba, shin zaka iya dawowa kaina? Shine malam yace wa hal yarji'u fil hawala, shin wanda aka masa gami zai iya dawowa a wajen gamin ya dawo kan na farkon, ko kuma bai halarta bai dawo? Shine zamu ga amsa kenan. Wa qala al-Hasan wa Qatada, al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri da Qatada ibn Ji'ama Allah ya ji kansu suka ce idza kana yawma ahada alaihi maliyan jaza, idan ya kasance a ranar da ya masa gami wanda ya masa gamin da shi mawadaci ne, suka ce jaza ya halatta wannan gani, tunda ya halatta maganar ya dawo kuma bata taso ba, sharadi a ran da na hada ka da wanda zai biya ka, wannan wanda zai biya ka wanda na hada ka da shi ya kasance mawadaci ne, to bayan haka in ya talauce ba maganar ka dawo kaina. Amma in misali shi wanda ya maka gam rudin ka yayi ya rude ka, wancan wanda ya maka da gami da shi ashe ba shi da komai ya hada ka da shi, to sai bayan haka sai ya bayyana cewa a shi tun lokacin da ya maka hadi da shi ya tabbata ya san wannan baya da halin biya ya gama ka da shi, to anan kana iya dawowa kan na farko ya biya ka, saboda me yasa ya rude ka. Amma duk lokacin da aka tabbata shi wanda aka gama ka da shi a ranar da aka gama ka da shi mawadaci ne yana da halin biya, idan bai biya ka ba ba maganar ka dawo kan na farko, shine anan kenan mafhumin fadar su da suka ce idza kana yawma ahala alaihi, idan ya kasance a ranar da ya masa gamin yace je ka wane ya biya ka maliyan, shi wanda aka yi gamin a kansa ya zama tuno wadaci ne, yace ja, suka ce ja za wannan ya halatta, kenan maganar ya dawo in bai biya shi ma bata mata so ba. Wa qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, ke fada ya takharaju sharikani, wato abokanin tarayya, wato suna fita daga cikin haƙƙin juna, wa ahadul mirasi da ma'abuta gado, an gane ku junan suna fita daga cikin haƙƙin juna, fa ya'khudhu hadha aynan wa hadha daynan, wannan ya karba ainihin dukiya wannan kuma ya karbi a matsayin bashi. Misali mutane ne suke tarayya akan wani abu kamar ku uku ku biyu ko ku uku ko sama da haka, wannan abu kowa yana da haƙƙi a cikin sa. Misali izin ce kuka yi, kuka hada kudi, kuka kirkira ta, ake sana'a ana raba riba, to daga cikin ku sai ake bukatar wannan sharika za a tsida ta, sai wani daga cikin ku sai yace a to shi yana da bukata, to a lokacin nan misali sai a zo a yi kudin ta, idan aka yi kudin wannan izinin gaba daya shi wannan abokin tarayya sai a bar masa wannan ma'aikata gaba ɗaya shi ya ci gaba da aiki, an bashi ainihin wannan dukiya shi kuma wannan sai ya biyo bashi, idan ya riga ya biyo bashi ya yarda da haka nan aka yi ciniki aka ba wannan, to in ya ki biyan shi ba maganar ya dawo ya ce to za a ci gaba da wannan tarayya, a shi a matsayin bashi yake bin shi ya riga ya kubuta daga cikin wannan tarayya ta rigaita wannan, in dai ka yarda ka amince an fasa wannan tarayya akan wannan ma'aikata an zo an yi kudinta, shi wannan ya karba a matsayin tashi take, kuma kai abin da yake kasanka kenan ka biyo shi bashi zai biya ka, to wannan bashi ne kake bi tunda kai kai ga ka amince aka fasa wannan sharika aka sayar masa. Haka lokacin da misali kayan gado ne, gida ne na uku, sai ake da bukatar wannan gida yaya ya kamata a yi, sai dai yace yana da bukatar shi, sai aka ce to bari a yi ciniki, aka yi ciniki sai aka sallama masa kudin gidan nan kaza ne, to anan ku waɗannan biyu kun biyo shi bashi shi kuma zai rike wannan ainihin wannan gida, misali an masa kudi miliyan uku kenan, anan kowa menene ka san shi miliyan guda, to shi ya rike wannan gida na miliyan uku a zaman shi yake, kenan ku waɗannan biyu mutum biyu kowa ya biyo shi miliyan daidai kenan abin da zai biya su, to shine anan yace ya takharaju sharikan, ma'ana abokanin tarayya guda biyu suna fita wato game da haƙƙin juna kenan akan wannan tarayya wa ahlul miras wato da ma'abunta gado shi ne yace fa ya akuzu hadha aynan wannan sai ya karbi ainihin kenan abun wa hadha wato dainan wannan kuma sai ya karba a matsayin bashi misali gado ne aka zo aka raba da aka raba gado wana aka dauki kasan shi aka bashi wana aka dauki kasan shi aka bashi wana sai ya ce shi a hada shi da wani an gane ko aka hada shi da wannan wanan aka ba su gida guda da aka ba su wannan gida a miliyan 2 shi wannan ya rike gida a matsayin miliyan 2 kenan a ciki yana da kasan shi miliyan guda wana kenan da aka hada shi da shi kenan zai dauki miliyan guda ya bashi to wannan da ya yarda aka hada shi da wani in wannan nan bai biya shi ba ba magana bai dawo kan sauran magada ya ce su za su biya shi me yasa saboda da yarda shi da amincewar shi aka gama shi da wani an gane ko kenan ba maganar wannan nan da aka gama shi da shi in har bai biya shi ba ya dawo kan sauran magada ya ce a dole su za su biya shi lokacin da aka zo za a hada shi da wani shi ya yarda aka hada shi da shi shi ne yace ya takarajo sharikani wa ahlul mirasi fa ya'khudhu hadha aynan wannan sai ya karbi ainihin dukiya yace wa hadha dainan wannan kuma kenan zai karbi kenan shi a matsayin bashi ne yake bi kenan dan haka in wannan bashi ya kasa biyuwa ba magana ya dawo kan na farkon kenan shi wancan ya riga ya kubuta ya fita daga cikin hakkin sa shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce madlul gani hurmun manzon Allah ya ce ta wurin bashin mawadaci manzon Allah ya ce zalunci ta wurin bashin mawadaci manzon Allah ya ce zalunci anan wasu malamai suka ce taurin bashin mawadaci min babi idafatil masdar lil fa'il ma'ana an jingina masdar ne zuwa fa'il domin mafal wannan masdar ne kenan taurin bashi na al-ghani mawadaci kenan anan suka ce ma'anar duk wanda yake da halin biyan bashi in yaki biyan bashin da yake kansa to wannan yayi zalunci wanda ku suka dauki cewa min babi idafatil masdar lil maf'ul masdar ne aka jingina shi zuwa ga al maf'ul an gane ko anan suka ce wato biyan bashi ga mawadaci mawadacin da yake haƙiƙe da haƙi akan wani rashin biyan bashi na mawadaci wannan zalunci ne ma'ana kada ka kalli wadatar mutum ka ce in na bashi ma me zai kara shi wadatar shi bata hanawa a biya shi haƙin da yake kan shi duk da cewa malamai suka ce wannan fuska tana da rauni waccan fuska ta farko ita ce ake ne wanda yake da wadata yake biyan haƙin da yake kan shi to wannan zalunci ne me ake nihi da wadata anan shine halin biya ba ana nihi ba sai mutum yana da arziki mai yawa a'a lokacin da ake bin ka bashi kana da halin biyan bashi in kake biyan bashin to wannan zalunci shine yace madlul gani hurmu manzon Allah yace ta wurin bashin mawadaci manzon Allah yace hurmu wato zalunci sai yace fa idza utbi'a ahadukum ala maliyyi manzon Allah yace idan aka ma ɗayan ku gani da mawadaci lafazin maliyyi daidai yake da ganiyyi ta fuskar lafazi da ma'ana idan aka ce maliyyi an ciro shi ne daga almala almala wato ita ce wadata kenan shine yace fa idza utbi'a ahadukum ala maliyyi manzon Allah yace idan aka ma ɗayan ku gani da mawadaci manzon Allah yace falyatiba ya yadda da ganin da aka masa cewa ka yadda da ganin da aka maka wannan yana nuna dole ne misali kana bi na ina da kudade a hannun wani sai na ce to wani zan hada ka da wani ya biya ka shin dole ne ka yadda da wannan gani malaman zahiriya da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa dole ne, sun tafi akan zahirin hadisi cewa duk wanda yace zai hada ka da wanda zai biya ka, in dai wanda zai hada ka da shi mawadaci ne, to ya zama wajibi ka yarda ka amince, tare da cewa jumhurin malamai suka ce ba wajibi bane, iya anan mustahabi ne, an su duk lokacin da za a maka gami da wanda yake mawadaci, to ka yarda da wannan gami da za a maka in dai mawadaci ne. Kaga sharadi anan ya zamanto shi wanda za a hada ka da shi ya biya ka, ya zamanto yana da halin biya mawadaci ne. Duk lokacin da za a hada ka da wanda ba shi da halin biya, to wannan bai dace ba, ka yarda ka amince. Me yasa? Saboda ƙara kulla ka ne zai. Dan haka kenan anan, kenan sai in shi wanda za a hada ka da shi yana da wadata, amma in shi wanda zai gama ka da wanda zai biya ka bai sanar da kai a farko cewa wannan nan da zan hada ka fa ba shi da halin biya, in dai rufa-rufa ya maka ya hada ka da wani sai ya bayyana wancan ashe ba mawadaci ba ne ba, to anan kana iya dawowa kan na farkon cewa shi zai biya ka, baka yarda da wannan gami da ya maka ba. Shine anan yace fa iza utibi'a ahadukum ala maliyin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka ma dayan ku gami ga wanda yake mawadaci, manzo Allah yace fal yatiba, wato ya yarda da wannan gami da aka masa, wato ya amince. A takaice wannan hadisi yana nuna mana duk wanda yake da halin biyan bashi, idan yake biyan bashi to wannan yayi zalunci. Dan haka wasu daga cikin malamai magabata sun tafi akan cewa yin haka rashin da'a ne ga Allah, rashin da'a ne ga manzansa. Dan haka wasu malamai suka ce wannan wato laifi ne babba, wato daga cikin manyan laifuka, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalunci ne, tare da cewa anan suka ce laifin yana zamantowa laifi kenan in mutum yana da halin biya yake biya, kuma anan ya kasance bayan shi wanda ke da haƙƙin ya nemi a biya shi, in dai ba nema ba yayi a biya shi, a gane ko, to wannan babu wani nau'i na zalunci. Amma in shi wanda yake da haƙƙin ya nemi a biya shi haƙƙin shi, kuma kana da halin biya kake biyan shi, to anan kai zalunci. Amma misali yana da haƙƙi a kanka, shi bai nemi wannan haƙƙi na shi ba, dan baka biya shi ba, to wannan ba kai zalunci ba. To haka wasu malamai suka ce shin wannan sai in ya maimaitu an yi so daya, an yi ba so daya ba, ba so biyu ba, ya biya mutane haƙƙin su ya ki biya, to wannan ya zama azzali. Amma suka ce a karon farko idan ya ki biya, to wannan baya nuna cewa yayi zalunci, tare da cewa malamai suka ce a'a, to ai shi babban laifi ba a kayyade shi da cewa sai mutum ya maimaita, in dai laifi ne babban, ko so dai kai, to wannan ka aikata babban laifi, dole ka tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. To wannan kuma yana nuna cewa wato duk lokacin da shi wanda ke da haƙƙi na jama'a akan shi, masu haƙƙi suka nema yaki biyan su haƙƙin su, to wannan ana iya bin wasu hanyoyi yanda za a takura masa akan tilasta ya biya masa haƙƙi haƙƙinsu. Dan haka a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taurin bashin mawadaci zalunci ne, manzo Allah yace yuhillu irdahu wa uqubatahu, na halatta wato mutuncinsa, keta mutuncinsa, yace wa uqubatahu, wato da yi masa uquba, ma'ana duk wata bakar magana a iya fada masa dan yayi zuciya ya biya, kuma za a iya kai shi wajen hukuma, hukuma ta tsare shi, dole ya biya masa haƙƙi haƙƙinsa. Amma duk wanda ba shi da halin biya, to gaya masa bakar magana baya halatta, kuma kai shi wajen hukuma ma zalunci ne, kuma ita kanta hukumar baya halatta ta tsare shi, duk wanda aka tabbata baya da halin biya, duk wanda kake bin shi wani haƙƙi baya da halin biya, ka tabbata ya zama wajibi a kanka ka saurara masa har izuwa lokacin da Allah zai hure masa ya samu halin biya ya biya. Kuma inda a ce kana da lura da tsinkayen nesa, abin da ya fi dacewa wannan haƙƙi naka da yake kan shi ka yafe masa, domin kai ma Ubangiji subhanahu wataala ya yafe maka wato kuskurenka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara, idan ya kasance ma'abucin kunci ne wanda kuke da haƙƙi a kansa, Ubangiji ta'ala ya ce na kan ku saurara masa izuwa hali wanda yake na yalwa. Wannan aya tana tabbatar da duk wanda kake da haƙƙi a kansa, in dai ba shi da halin biya dole ne ka saurara masa, ya zama wajibi, baya halatta ka kuntata masa. Ubangiji ta'ala ya ce wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, da za ku yi masa sadaka da haƙƙin da kuke bin shi ku yafe masa, Ubangiji ta'ala ya ce shi ne ya fiye muku alkhairi, wato in har kun san da haka ku yafe masa shi ne ya fiye muku alkhairi. To shi ne a nan a taƙaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya nuna mana cewa duk wanda kenan yake da halin biya yake biya, to wannan yayi zalunci. Duk wanda kuma aka masa gami da wanda yake mawadaci, to ya yarda da wannan gami da aka masa. Akan haka jumhurin malamai suke ganin cewa in dai ka yarda ka amince an maka gami, to ba maganar ka dawo, kamar yadda zamu iske kenan a babi na gaba. Babun idza ahala ala maliyin falaysa lahu radd. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن ابن الذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مقل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها, فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. Wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa idza ahala ala maliyin, wato idan mutum ya ma wani gani da mawadaci cewa je ka wajen wane ya biya ka, wannan nan kuma mawadaci ne, malam yace falaysa lahu radd, dawowa bata kasance bai zamanto ba gare shi, ma'ana falaysa lahu radd, ba shi da ƴancin da zai dawo kan na farko. Malam anan ya kwatsa ma jumhurin malamai, kamar yadda jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk lokacin da ka yadda ka amince aka hada ka da wani je ka wane ya biya ka, wannan nan kuma wadaci ne, to wannan nan idan bai biya ka ba, ba maganar ka dawo kan na farko. Shine malam yace idza ahala ala maliyin, idan shi wanda zai yi gami yama wanda ya masa gamin da mawadaci akan yarda shi da amincewarsa, idan wannan mawadaci bai biya shi ba falaysa lahu radd, ba shi da ƴancin dawowa ga na farko. Shine anan yazo mana da wato fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace maqulul gani zulmun, ta wurin bashin mawadaci zalunci ne. sai ya ce wa man utbi'a ala madiyin, duk wanda aka masa gani da mawadaci falyatba, wato yabi wanda aka masa gani, ya yarda da wanda aka masa gani, ko kuma falyattabi, ma'ana ya yarda ya amince da wanda aka masa gani, kenan kai ka bi wancan hakinka, wannan shi ya riga ya kubuta. Me yasa? Saboda anan kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk wanda aka masa gami da mawadaci ya yarda ya bi. To anan in dai da yardarka da amincewarka ne, to ba maganar ka dawo kan na farko. Maganar ka dawo kan na farko bata da abubuwa ta su ba. Me yasa? Saboda da hankalinka da lurarka aka nuna maka ga wanda zai biya ka, wannan nan kai yarda ka amince kuma ba rudarka ba kai. To anan haƙƙin ya tashi daga kan wannan ya koma kan wancan, kenan maganar ka dawo kan na farko to bai mata su ba. To haka a wancan fada ta wannan Al-Hasan da shi da Qatada, kamar wannan fada ta wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, da yace ya takharaju sharikani wa ahlul miras fa ya'khudhu hadha aynan wa hadha dayna. Kenan anan in kai raka amince ka ruwa ne, to maganar ka dawo kan na farko bai mata su ba, sawa'an wannan abu hallaka yayi ko kuma kasancewar misali tsiya cewa yayi shi wannan nabiyin wanda aka maka gami da shi, to ba maganar ka dawo kan na farko. Sannan babi na uku shi ne sai ya ce in ahada dainal mayyiti ala rajulin, wato idan wanda wato idan wanda ake bin sa bashi ya juyar da bashi na mamaci ala rajulin akan wani, yace ya jaza, yace shi ma ya halatta. Misali mutum ne ake bin shi bashi, Allah ya masa rasuwa, shi wanda ake bin sa bashi, kaga anan nauyin bashi akan suwa yake? Akan makusantan shi wannan mamaci, magadan shi su za su biya masa bashi. To wannan bashi da kake bin wannan mamaci, magadan shi sai suka ce in ka yarda ka amince mu hada ka da wani ya biya ka, ka nuna ka yarda ka amince a hada ka da wancan, suka hada ka da wancan, to ba maganar ka dawo kansu. An gane ko? Wancan da aka hada ka da shi ya biya ka bashin da kake bin wannan mamaci, shi ka sani maganar ka dawo kan waɗannan bai mata su ba, shi wannan mamaci ya kubuta. To shine anan yace in ahada dainal mayyiti, in ya juyar da bashin da ke kan mamaci ala rajulin akan wani, jaza ya halatta, shi wannan mamaci ya kubuta, kai dole ka bi wannan wanda aka gama ka da shi. Shine anan yazo mana da hadisin Salama ibn al-Aqwa, Allah ya kara masa yadda ke fada, kunna julusan inda annabi sallallahu alaihi wasallam, yace mun kasance wata rana muna zauni a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan utiya bi janaza, sai aka zo da wata gawa. An gane ko? In aka ce janaza, mamaci akan gadan gawa, in aka ce janaza, gadan gawan shi kanshi makara kenan, in kama jimun kin wasali kasa, makara ita ce ake kira da janaza, amma in aka ce janaza, mamaci akan makara ke. Shi ne yace idan utiya bi janazatin, sai aka zo da wata gawa, kamar yanda aka saba idan mutum Allah ya masa rasuwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a farko in mutum yana fitar rai sai a je a tabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wani fa ga yanayin da yake ciki, manzo Allah sai ya zo ya halarci wannan wanda yake cikin halin fitar rai, har Allah ya masa rasuwa, ai masa wanka, ai masa likabani, sannan ai masa sallah a je a binne shi. To sai ya zamanto ana daukar lokaci, sahabbai sai suka ga yin haka akwai takurawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai dace ba kuma ai abin da za a buntata masa. Suka shawarci junansu suka ce daga yau in mutum na cikin hali na fitar rai ko kuma Allah ya masa rasuwa, kar a tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bari sai an gama tattala wannan mamaci, sannan a je a fada masa. To sai suka tabbata akan haka in mutum Allah ya masa rasuwa sai sun tattala shi sun shirya shi tsab sai su dauko gawar sai su kawo ta nan gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama didi kofar da ake kiranta babu jibril idan an kawo gawa an aje masa sannan sai a shiga a tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya fito ya ma gawar sallah to shine anan yace wata rana yace mun kasance muna zazzaune anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in utiya bi janazatin sai aka zo da wata gawa faqalu suka fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salli alaiha ya rasulullahi ta su kai mata sallah faqala sai manzon Allah ya fada hal alaihi daynun shin wannan mamaci akwai bashi akan sa qalu la suka ce a ya rasulullahi idi da dala ba a wuce shi qala sai ya ce fa hal taraka shay'an shi ya bar wani abu na dukiya qalu la suka ce a komai bai bari ba kaga wannan la da huwa la alai shi baya bi kuma ba a wuce shi ma'ana shi bai bar ba wata dukiya kuma shi ba a wuce shi bashi fasalla alaihi a lokacin da manzon Allah sai ya tashi ya wuce gaba yama wannan gawa sallah ita gawar ba abin ta bashi kuma mai gawar shi mamacin bai bar ba wata dukiya thumma utiya bi janazatin ukura ana nan haddo sai aka zo da wata gawa faqalu ya rasulullah salli alaiha suka ce ya manzon Allah tashi kama wannan gawa sallah qala sai yace har alaihi daynun shin akwai bashi akan sa kila na'am aka ce kwarai da gaskiya rasulullahi mamacin nan ana bai shi bashi qala sai yace fa hal taraka shay'an shin ya bar wani abu na dukiya wanda zai iya biyan bashin da yake kansa qalu salasata dinarin suka ce ya rasulullahi ya bar dinari wannan dinari uku ba zai iya biyan bashin da yake kansa fa salla alaihi manzo Allah ya tashi ya yi masa salla kaga wannan kenan gawa ta biyu akasin ta farko ne ta farko ba a bin shi bashi kuma shi ma bai yadda dala bai bar komai ba wannan na biyu ana bin shi bashi kuma ya bar abin da zai iya biyan bashin da yake kansa don haka manzo Allah sai ya tashi ya yi masa salla kuma utiya bi salisa sannan aka zo da gawa ta uku fa qalu suka ce salli alaiha ya rasulullahi ta shi kai masa salla qala sai yace fa hal taraka shay'an manzo Allah yace ya bar wani abu na dukiya qalu la suka ce a komai bai bari ba qala fa hal alaihi dai manzo Allah yace akwai nauyin bashi a kansa qalu salasatu dinarin suka ce kwarai ya rasulullahi akwai dinari uku akan shi da ake bin shi bashi bai biya ba qala sai manzo Allah yace sallu ala sahibikum kuma dan uwan ku sallah ni bazan masa ba qala abu katada Allah ya kara masa yadda sai yace salli alaihi ya rasulullah wa alayya daynu yace ya rasulullahi ce kai masa sallah wa alayya daynu bashin da ake bin shi na kaina na dau nauyi ni zan biya masa fa salla alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yayi masa salla kamar yanda yake cikin wata riwaya wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan nauyi da Abu Qatada ya daukan ma kansa cewa shi zai biya ma wannan mamacin bashin a lokacin nan da Abu Qatada ya ce ya dau nauyin bashi manzon Allah sai yake cewa huma alaika wa fi malika wal mayyit minhuma bari kamar yanda a wata riwaya dinari biyu ne ake binsa manzon Allah sai ya ce ma Abu Qatada huma alaika wannan dinari biyu ka san da cewa a kanka suke wa fi malika kuma a dukiyarka za a dauka a biya wal mayyit minhuma bari shi mamacin ya kubuta game da wannan bashi tunda kai ka dau nauyin biya masa Abu Qatada yace na amkurai na yadda na amince ya manzo Allah wuce kai masa sallah manzo Allah ya tashi ya masa sallah manzon Allah sai ya hadu a duk lokacin da ya hadu da Abu Qatada sai ya ce ma sana'atid dinaran, yaya lamarin wannan dinari guda biyu, ka biya ko baka biya ba? Abu Qatada ya ce bai biya ba, har aka kai wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da shi ya ce yaya al'amarin wannan dinari guda biyu, ka biya ko baka biya ba? Abu Qatada ya ce ya rasulullahi na biya masa. Manzon Allah sai ya ce al'ana wato al'ana hina baradat alaihi junu, manzon Allah ya ce yanzu ne wato fatar jikin shi ta yi sanyi, ma'ana a yanzu ne ya samu gunkunci, a yanzu ya samu gunkunci, ma'ana da kariya masa bashin da yake bin shi. Saboda ka'ida duk wanda ake bin shi bashi, in Allah ya masa rasuwa, duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi na jin kai, to ana tsida shi, ba a isar da shi sai an biya bashin da yake kai shi. Da haka manzo Allah ya nuna masa cewa a yanzu ne wato ya samu gunkunci da kabiya masa kenan wannan bashi da yake kansa. To irin wannan ya taba kasancewa ga Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda hadisi yake cikin as-sunan na wato al-Imam Ad-Darqutni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in aka zo masa da gawa, manzo Allah baya tambaya game da aikin shi wannan mamacin, baya tambaya me yake aikatawa, baya tambaya, amma iya abin da yake tambaya sai ya tambaya ana bin shi bashi ko ba abin sa. Idan aka fada masa wannan mamaci ana bin sa bashi, manzo Allah sai ya jada baya, baya masa sallah. Idan aka ce masa babu bashi akan sa, manzo Allah sai ya wuce gaba ya masa sallah. Wata rana aka zo da gawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba, iya abin da ya rage yayi kabbara ya fara ma gawar sallah. Manzo Allah sai ya tambaya ya ce hal alaihi dainu, akwai bashi a kansa? Sai aka ce masa dinaran, akwai dinari biyu a kansa. Manzo Allah sai ya ja da baya. Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, yadda sai ya ce kuma alayya ya rasulullahi huwa bari'un minhuma, yace ya rasulullahi na dau nauyin biya masa bashin, wuce kai masa sallah. Manzo Allah ya wuce gaba ya ma gawar sallah, da ya gama manzo Allah sai yake fada ga Aliyu, jazakallahu khaira wa fakkallahu rahana, yace Allah ya sakauta ma da alkhairi ya Ali, Allah ya yi bayin duk wata jingina da take kanka, ma'ana duk wani nauyi da yake kanka Allah ya sauke maka shi. Manzo Allah ya masa wannan addu'a. To dan haka wannan hadisi suna nuna mana duk wanda Allah ya masa rasuwa akwai nauyin bashi a kan shi, to abin da ya dace wanda ke da halin biya masa wannan bashi ya biya masa, tare da cewa a farko biyan wannan bashi na zamantowa haƙƙi ne, wanda yake wajibi ne akan magadan shi su za su biya masa wannan haƙƙi da yake kan shi. In yana da dukiyar da za ta biya masa wannan bashi, ko da dukiyar gaba ɗaya za ta tafi akan biyan wannan bashi, dole a biya masa bashi, dukiyar shi ce kuma dole a biya mishi bashi, ko da dala ba za ta rage ba, dan dukiya ba ta zamantowa gado sai an biya duk wani haƙƙi da yake kan mamaci. Farko bayan an fitar da ɗawainiya ta jana'iza, sai a masa da kafani da turare da wasu itace da sauransu. To abu na biyu, in akwai bashi a kan shi, wannan bashi shi ne farkon da za a biya. Bashi kuwa yana iya kasancewa kala biyu, akwai bashin Allah, akwai bashi kuma wanda yake na bayinsa. Haƙƙi na Allah shi ne zakka, sai a lissafi dukiyar shi gaba ɗaya, in ya yi sakakin hudda zakka, sai a lissafa wannan dukiya a fitar da zakka. Misali watan fitar da zakkar shi ya yi, bai fitar da zakka ba, ya yi latin fitar da zakka, sai Allah ya masa rasuwa. To wannan dukiya sai an lissafa an fitar da bashin wannan da ake bin shi na zakka. An gane ku? Sannan kuma bayan an fitar da haƙƙin Allah, sannan sai a tambaya suwa suke bin shi bashi. In an samu waɗanda suke bin shi bashi, ko da dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a biya masa bashi, gaba ɗaya za a biya masa bashi. In wannan dukiya bata isa ba ta biya bashin da yake kan shi, sai a biya iya abinda dukiyar za ta iya biya, sauran kuma a biyo bashi, su magadan su nema su biya ma wato mamacin su bashi. In an biya masa bashi wani abu ya rage, to sannan sai a bincika akwai wata wasiyya da ya yi. In ya yi wata wasiyya, to daga cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar za a zartar da wannan wasiyya. in an zartar da wannan wasiya abin da ya rage shine za a raba na gado. To dan haka anan kenan in wani ya dauki nauyin biya masa to wannan bashi ya biyo. To anan shi wanda ya dauki nauyin biya masa shin yana da yancin da zai dawo akan magada cewa a cikin dukiyar mamacin a biya masa? Anan malamai suka ce sai in yayi sharadin cewa na dau nauyin ni zan biya amma zan je a cikin dukiyar shi a dauka a maida mu hakkina. To anan in yayi bayani a fili na cewa zai biya nan kafala ce kenan. Shi aka sani shi zai biya amma shi kuma zai koma a cikin dukiyar mamacin a biya shi. Amma in dai bai faɗa haka ba to anan in ya biya ba maganar ya dawo wajen iyalin mamaci cewa a cikin dukiyar mamacin ko kuma su su hada su biya shi abinda ya biya ma mamacin su ba shi ba maganar ya dawo. Dan haka anan shi Abu Qatada Allah ya karrama sa yadda da shi da Ali Allah ya yadda da shi anan sun dauki nauyi ne fi sabilillahi cewa su ne za su biya ma wannan mamata wato bashin da yake kansu. To wannan a farkon musulunci ne amma lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa ma manzansa sallallahu alaihi wa sallama garuruwa aka ce su da yaƙi aka samu ganima gaya kuma dukiya ta zakka tana zawa ta ko'ina baitul mali ta musulmi ta samu dukiya a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito cikin jama'a ya hau minbari ya khutba. Manzon Allah yake cewa duk wanda ya mutu manzon Allah ya ce ya bar dukiya. Manzon Allah ya ce ba ma buƙatar komai a cikin dukiyar shi, dukiyar da ya bari ya bara ma iyalinsa. Manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu akwai nauyin bashin a kansa. Manzon Allah ya ce fa ilayya wa alayya na kaina, manzon Allah ya ce ni zan biya masa. A lokacin nan duk wanda Allah ya masa rasuwa ko bashin nawa ake bin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake dauka daga cikin baitul mali ta musulmi a biya ma wannan mamaci bashi. Dan haka wannan yana daga cikin amfanin baitul mali, ya zama wajibi akan shuwagabanni duk wani wanda yake da haƙƙi a cikin baitul mali dan ƙasa idan Allah ya masa rasuwa akwai nauyin bashi akan shi dole za a dauka daga cikin baitul mali a biya masa. Idan shugaba yake dauka ya biya masa nauyin yana kan shi, shi ya daula yake, shi ya dauza ne, yana daga cikin aikin baitul mali kenan wanda Allah ya masa rasuwa in ba ya da halin biya a dauko daga cikin baitul mali a biya masa bashin da yake kai shi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake in ba a biya masa ba kenan shi wannan wato shine yake da laifi kenan, shi wanda yake biya wanda yake dauka daga cikin baitul mali ya biya shi yake da laifi. Nan muka zo ƙarshen wannan littafi da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.